Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyya dukkan sazango FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun huni lafiya. Daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki, Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a daidai wannan lokaci, yau Litinin 17 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Ga kanun labarai.
A yau Litinin ne dakarun Iraki suka kaddamar da gagarumin farmakin da aka jima ana sa ran za su kai domin kwato birnin Mosul mai matukar muhimmanci daga hannun tsagerin Daesh. Babbar jami'ar hulɗa da kasashen waje ta tarayyar Turai Federica Mogherini ta ce kungiyar ba ta tunanin saka takunkumi akan Rasha sakamakon ayyukanta a Siriya. A yau Litinin ta bayyana wa manema labarai a Luxembourg cewa babu wata memba da ta nuna bukatar yin hakan. A jiya Lahadi a Najeriya, wasu iyaye daga Chibok suka haɗu da 'ya'yansu 'yan makaranta su 21 waɗanda ke cikin ɗaruruwan 'yan mata da 'yan Boko Haram suka sace shekaru biyu da suka shige.
Ana musu barka.
Nan ina tsaye akan wata gawar wani wanda yana ɗaya daga cikin maharan wato kungiyar Mushawo da jami'an tsaro suka bindige daidai a lokacin da suka kawo hari a nan gidan kasan kutukale da ke jihar Talabiri.
Suleiman Mumini Barma, wakilin mu a Niger, muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya.
An samu ci gaba kwarai-kwarai da gaske a harkar tsaro.
To,
kwarai mun samu ci gaba, muna yi wa Allah godiya, an yi kokari a wajen harkar tsaro. Amma yanzu abin da yake damun mu shine tsaron ya fara koma kuma yana tabarbarewa.
Haji Yana Ja'at Muhammad kenan, muna da ƙarin bayani nan ma ba labaran duniya. Za mu leka jihar Kaduna don jin ƙarin bayani kan rikicin da ya auku jiya a kafancin Yusuf Aliyu Haran da yana tafi da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A yau Litinin ne dakarun Iraki suka kaddamar da gagarumin farmakin da aka jima ana sa ran za su kai domin kwato birnin Mosul mai matukar muhimmanci daga hannun tsagerin Daesh. Wannan farmaki shine matakin soja mafi girma da aka kaddamar a Iraki tun bayan janye sojojin Amurka shekaru biyar da suka wuce. Farmakin ya hada da mayakan Kurdawa, jami'an 'yan sanda na ƙasa, ƙabilu 'yan mazhabin Sunna da kuma sojojin sa kai 'yan mazhabin Shi'a, game da taimakon jiragen yaƙi na sama daga Amurka da abokananta da suka kwashe shekaru biyu suna yaƙar ISIL a Iraki da kuma Siriya. Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa za ta yi murnar samun nasara a zaman ƙasa ɗaya. Lieutenant General Stephen Townsend, wanda yake jagorancin dakarun Amurka a ƙawayenta, ya ce za a ɗauki makonni da dama ko fiye da haka kafin kwato Mosul. Ya ce wannan fafatawa za ta kasance mai wahala, amma 'yan Iraki sun shirya kuma za mu dafa musu baya. Sakataren tsaro na Amurka Ash Carter ya ce wannan lokaci ne mai matukar muhimmanci a yakin da ake yi da kungiyar ta Daesh. Ya ce muna da tabbacin abokananmu na Iraki za su yi nasara akan abokanan gabarmu kuma su karbi Mosul da sauran bangarorin da munanan ayyukanta na tsana da ISIL ya bata. A wani kafin sanarwar kaddamar da farmakin, sojojin saman Iraki sun jefa dubban takardu masu ɗauke da gargaɗi ga mazauna birnin Mosul. Ma'aikatan agaji sun ce fararen hula a Mosul ba su san me za su yi ba. Sun ƙalubalanci masu shirin yaƙin da rashin fitar da hanya wacce fararen hula za su bi don fita daga yankin. Babbar jami'ar hulɗa da kasashen waje ta tarayyar Turai Federica Mogherini ta ce kungiyar ba ta tunanin saka takunkumi akan Rasha sakamakon ayyukanta a Siriya. A yau Litinin ta bayyana wa manema labarai a Luxembourg cewa babu wata memba da ta nuna bukatar yin hakan. Mogherini ta ce an tattauna akan saka takunkumi akan wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad, sannan sun jaddada bukatar waɗanda suke da hannu a al'amuran da ke faruwa a Siriya da su samar da hanyar da za a tattauna domin warware matsalar. Bayanin nata ya zo ne kwana guda a bayan da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi gargaɗi akan yiwuwar saka takunkumi akan abubuwan da suka shafi Siriya, sannan ya fito da kakkausar harshe yana sukar lamirin irin matakan soja da Rasha take ɗauka a Siriya. Wannan batu na Siriya shine ya kanaine tattaunawar da shi Kerry ya yi jiya Lahadi da ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov da wasu jami'an diplomasiyar a ranar Lahadi. Kerry ya bayyana cewa jami'ai sun damu matuka da tashin hankalin da ya sami arewacin birnin Aleppo. Da labaran duniya kuke sauraro daga muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi a Najeriya wasu iyaye daga Chibok suka hadu da ƴaƴan su ƴan makaranta su 21 waɗanda ke cikin ɗaruruwan ƴan matan da ƴan Boko Haram suka sace shekaru biyu da suka shige. Kusan ƴan mata 300 ne aka sace su a makaranta a shekarar 2014 a Chibok dake jihar Borno a arewa maso gabashin ƙasar, inda ƴan Boko Haram suka shafa shekaru 7 suna kai hare-hare domin su kafa daular musulunci. Suka kashe dubban mutane da kuma tilasta ma wasu sama da miliyan 2 barin gidajensu. Satin da ya wuce, ƴan tawayen suka saki ƴan mata 21 a cikin tattaunawar da kungiyar agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin ƙasar Switzerland suka shiga tsakani. An saki yaran ranar Alhamis, inda aka ɗauke su a jirgi zuwa Abuja, babban birnin Najeriya, amma ya ɗauki tsawon lokaci kafin iyayen yaran su isa daga ƙauyukan da suke. Ɗaya daga cikin ƴan matan mai suna Rebecca Malam ta ce, "Ina miƙa godiya ta ga kowa da kowa sakamakon irin gudunmawar da kuka bada. Ban taɓa tsammanin zan kuma ganin iyayena ba, amma cikin ikon Allah, Allah ya taimake ni na gansu. Don haka ina godiya ga Allah, kuma Allah ya kwantar mana da hankulanmu." Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yarda cewa yana samun rashin goyon bayan mata, amma ya ɗora laifin akan kafofin yaɗa labarai da suka rawaito mata da yake iƙirarin sun yi masa ƙage kan neman lalata da su. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa alƙaluman takara da ke tsakaninsa da ‘yar takarar Democrat Hillary Clinton sun nuna cewa tazararsu kaɗan ce. "Ku duba yadda na rasa lambobi masu yawa daga masu zaɓe mata saboda labaran shaci faɗi da ba su taɓa faruwa ba. Kafofin yaɗa labarai na magudin zaɓe." Ya maimaita cewa kafofin yaɗa labarai na nuna son rai a kansa sakamakon ƙoƙarin haɗin kai da kamfen na Clinton suka saka abubuwan da ba su taɓa faruwa ba a labarai. Mai yaba Clinton takarar mataimakin shugaban ƙasa Senator Tim Kaine daga jihar Virginia ya yi shagube game da wannan zarge-zargen da Trump yake yi. Yana mai faɗa wa wani ɗan jarida cewa Trump yana ɗora laifi kan kafofin yaɗa labarai, yana ɗora laifi akan ‘yan jam’iyyarsa ta Republican. Yana faɗin cewa Amurka ba za ta iya gudanar da zaɓe tsakani da Allah babu ha’inci ba. "Kai duk abin da ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsa haka yake yankowa," ya faɗa, saboda ya san cewa zai sha kaye.
Labaran duniya kenan, aka maji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC, Nazir Ahmed Hausawa ya gabatar. To madalla, kamar yadda kuke cikin labarai, jiya Lahadi ne iyayen ƴan matan Chibok da kungiyar Boko Haram ta sako makon jiya suka yi ido hudu da ƴaƴan nasu a birnin Abuja. Murna da raye-raye da kaɗe-kaɗe suka cike wuri a birnin tarayya Abuja, inda aka sauke ƴan matan, kuma iyayen nasu suka ziyarce su bayan kusan shekaru biyu da rabi suna hannu ana garkuwa da su ƙarƙashin Boko Haram. Iyayen suka rungumi ‘ya’yansu, wata har ta goyi ‘yarta. Raha Emmanuel ta ce ta fidda tsammanin za ta sake ganin ‘yarta, daga nan ta yi addu’ar Allah ya kuɓutar da sauran ‘yan matan da suka rage suna hannu. Rahotanni daga Najeriya suna nuni da cewa gwamnati tana sa ran ƙungiyar ta Boko Haram ta saki ƙarin wasu ƴan matan nan ba da juma'a ba, idan aka koma teburin shawarwari. Ko shakka babu mu ne. Har yanzu kambatin ƴan bindiga a daren Lahadin nan ne, wato a daren Lahadin jiya, wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba ne suka kai hari kan gidan yari da ke jihar Tilbury a jamhuriyar Nijar, inda aka kwashe sa'o'i ana musaruta da jami'an tsaro. Ga kuma rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana kan harin.
Nan ina tsaye akan wata gawar wani wanda yana ɗaya daga cikin maharan, wato ƙungiyar Mushawo da jami'an tsaro suka bindige a daidai a lokacin da suka kawo hari a nan gidan kasan kutukale da ke jihar Tilbury. Idan ka diba kofar gidan kasan, ko ina za gani harsashe ne a warwatse. Harin na gidan yarin kutukale da ke a nisan kilomita 60 da birnin Yamai ya faru ne a tsakiyar daren jiya Lahadi wayewar yau Litinin a wajejen karfe 4:30 na Asuba, inda aka shafe lokaci ana musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da wasu ƴan bindigar da ba a tantance adadin su ba, inji sanarwar ministan cikin gidan jamhuriyar Niger, wacce ta ƙara da cewa baya ga bindigogi maharan na dauke da wasu abubuwa masu fashewa, abinda ke nufin hali ne na ta'addanci. Jami'an tsaro sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri, lamarin da ya tilastawa maharan juyawa inda suka fito. Gwamnan jihar Tilaberi Muhammad Shelutan da muka tuntuba a kofar gidan yarin da harin ya afku ya mana karin bayani.
Zamu ci abarma mun gode ma Allah. Mun gode ma jami'an tsaro suka wanga mutane sun zo sun kore su, sun kashe mutum guda, sauran yanzu sun shiga daji ana biye da su. Abinda suka nemo ba su same shi ba, abinda suke sammani sun zo sun iske ba haka nan bane, ba su shiga ciki ba, ba su doki komai ba. Babu dan kwaso ko guda wanda ya gudu. Duk an mujo da aka kama dan Al-Qaeda kun san waga prison de haute sécurité, duk irin wannan terrorist anan ne ake rike su, don takan yiwa sun zo ne su tahi da su. Bani da bayanin da zan bada wa a game da su nawa ne suka zo, kuma ta wace hanya ce suka iso nan. Abu guda zan cewa kun ga shaida da suka zo ma wuta suka bude, wuta suka bude mutuka, kuma kun ga shaida ta, kun san da waccan shaida in badan da yake jami'an tsaro mazaje ne, biyan su sun iske wuta, amma in badan da yake jami'an tsaro mazaje ne ba wanda zai sama waccan wuta. Bisa moto suka zo, sauran sun gudu, lalle ana cewa haka nan, kuma mu ma haka nan muke cewa. Amma game da su nawa ne, wurin ba mu sani.
Harin na gidan yarin kutukale na kwaruwa ne kwanaki uku kacal bayan da wasu ƴan bindigar da ake hasashen ƴan kungiyar Mujawo ne suka sace wani ba'amurke Jeffrey Woodke a garin Abalak ta jihar Tawa, bayan sun kashe wani mai gadi da wani jami'in tsaro. Kuma kafin haka wasu ƴan bindiga sun kashe jami'an tsaro kimanin 22 a sansanin ƴan gudun hijirar Mali da ke Tazalet ta jihar Tawa, lamarin da ke daure kan ƴan kasar ta Niger.
Wannan kwanakin na baya aka buga kasar Tawa, aka sake buga kasar Tawa, yanzu abin ya kawo nan kusa da Nyamai babban birni inda shugaban kasa yake. To ni ina amfanin wannan bazu da ake ce an kan kawo mana, yanzu a ce duka wannan drone da muke ga suna yawo a ce muna wai dubba su ga wannan mutanen sai sun zo sun buga. Wannan abin ba gaskiya bane, kawai harakan tsaro basu bashi karfi ba Niger.
Kasashen mu in suna ganewa su gane wani baya maka yaki. Kasashen mu na Niger, na Nigeria, na Mali, na Burkina, na Algeria, na Mauritania, su ne ya kamata su yi haɗin kai a fanni na sojina, su sa kuɗi da ƙarihi da ilimi, su je su fatattaka wa'annan 'yan ta'adda wanda aka ɗame ma gindi ƙasar Mali.
Hukumomin na Niger sun ce an bi sawun waɗannan mahara don ganin an cafko su kafin su sha. Ya zuwa yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro a ciki da wajen wannan gidan yari, wanne Tunfil Azal ke da tsararren matakan tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba, gwamnatin jihar Kaduna Najeriya ta kafa dokar hana fita a karamar hukumar jama'a jiya, biyo bayan wani tashin hankali da ya sanadiyar mutuwar mutane da ba za su kasa watakil 20 ba. Abokin aikina Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da shugaban kungiyar Miatti Allah Shiyar Arewa maso yammacin Najeriya don jin ƙarin bayani kan hali da ake ciki a yankin.
To sunana Ardo Ahmad Suleiman, shugaban Miatti Allah na Northway Zone.
Yawwa, to a matsayinka na shugaban Miatti Allah na Arewa maso yammacin Najeriya, kuma da kake Kaduna a halin yanzu dangane da wannan matsala da ta auku, muna son mu ji ta bangaren Miatti Allah me ya faru a wannan waje.
So abun da ya faru dai akwai wani rikici wanda ya faru a Jagindi. Rikici ya faru kwanan baya, to mu a wurinmu muna ga rikicin ma an yi shi an gama. To yanzu sai muka ji kuma duk kwana biyun nan da jiya da shekaran jiya wannan rikicin dai da ya faru ya sake tashi. Abun ya kai da hanyoyi an tare. To da aka tare hanyoyi, wa'anda mutane masu bin hanyar nan da wanda abun ya shafa da wanda abun bai shafa ba, babu dai wanda aka bari. To muna kaito akan abubuwan nan da suka faru. Abun da ya faru gaskiya ba mu ji dadi ba.
A takaice me ya faru?
Abun da ya faru an tare motoci, an kashe mutane, akwai mutanen mu da bari wanda sun zo ta'aziya daga Filato. An tare su, an sassare su, an jefa su a moto, a motar su an kunna motar wuta.
Mutane nawa suka rasu?
tsakanin ba za mu iya yanzu sanin yawan su ba tunda motocin da suke ciki mota bi duka motocin an kona su eh amma akwai mutanen da suka gaya mana mutanen sun kai guda 18
akwai matakan tsaro a halin yanzu
eh yanzu da akwai matakan tsaro an tura mai girma commissioner yan sanda na jihar Kaduna da tawagansa da sauran tawagan gwamnati sun tafi can yau za su yi abin da duk ya kamata a yi za su yi tunda dai sun tafi
to tsakanin bangarorin biyu a wani hali ake ciki kowa ya sadu da koko mi ake ciki
eh yanzu dai an natsu yanzu an samu natsuwa yanzu kowa anne sun koma gate an samu natsuwa
wato shugaban Miyetti Allah na shiyar Arewa maso yammacin Najeriya aka je na tattaunawa da abokin aikin mu Ibrahim Ka Almasi Garba kan rikici da ake yi a kafan can wanda bisa dukkan alamu an samu lafawa dai daga cikin ƴan gugurmaya kuma jigo jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Hajiya Najatu Muhammad ta yaba gwamnatin tarayyar Najeriya bisa matakai da ke dauka kan harkar tsaro na tambaye ta ra'ayinta game da wannan al'amari ga kuma abin da take cewa
an samu ci gaba kwarai kwarai da gaskiya a harkar tsaro
to
eh kwarai mun samu ci gaba muna yi wa Allah godiya an yi kokari a wajen harkar tsaro amma yanzu abin da yake damun mu shine tsaron ya fara koma kuma yana tabarbarewa
to ni ban
misali misali kaga in ka dau magana Boko Haram a lokacin da General Muhammad Buhari yayin magana kwanakin baya a October lokacin independence yace ai tun December ta bara wato ai sun ma murkushe Boko Haram amma abun mamaki shine kafin yayin wannan maganar kila bai gani bane ko bai ji bane shi kansa shekau ya fito ba maganganun da bai yi ba kuma har ma sun samu sun shigo suna kakkama wasu gurare ka gane ana cikin wannan kuma suna ta karkashe mana sojojin mu kuma ba kaga da farko da izo sojojin sun yi kokari sun abinan to maganar ita ce idan mutane suka huda suka ga jini to za su ci gaba da yin abin da suka yi waɗanda suka janyo a sakamakon badakala da ake yi a harkokin soja ka gane har ma in sa akai ka Maiduguri sai a ce akai ka ATM inda zaka samu kuɗi ne wato yaki ya zama hanyar samun kuɗi daga masu
daga an daina wannan ba wannan harkar tsohuwar gwamnati kenan
a'a shine nake siyo maka
eh
ai ina so ka gane
eh
ai maganar ita ce ai tsohuwar gwamnatin ma badakala ce da wannan sama da fadi da kudaden al'umma shi ya janyo wannan abu ko ba haka ba to akwai waɗanda aka bincike su ai a cikin sojojin an kuma kawo report amma ba abin da aka yi musu
an kai su kotu
suwa aka kai kotu da suwa da suwa aka kai
na san bade
to ai ba bade bane kadai akwai army an yi na air force ko ina na army shine magana kuma army ai sune a ƙasa yawa
aje me zaki ce game da mataki da aka dauka wajen kama alƙalai kwanan nan
eh an kyauta ni ina farin ciki duk da dai wasu suna cece ku can yanda ya kamata a kama su bai kamata ba a kama su ni wannan duk bai dame ni ba maganar nan ita ce laifin nan dai an san an yi kuma an san alƙalai su ne suke kasara ƙasar Najeriya duk wani bala'i da abin nan zai faru in dai ka samu ka ba alƙali kuɗi a Najeriya zaka kubuta ko uwarsa ka yanka saboda haka wannan mu muna farin ciki da shi to amma an da mu giza yake sakan shine ba mu yarda da shi ba na farko muna so a sanar da mu tukunna nawa aka samu a hakikanin gaskiya nawa ne ya shiga sannan banda haka an tabbatar an gurfanar da su a gaban kotu kuma an yi musu hukunci yanda ya kamata kuma a yanzu da aka bada bailin su misali za su ci gaba da aikin su ne ko kuma an dakatar da su daga cikin aiki
Hajiya Najatu Muhammad kenan yar gwagwarmaya kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11:19 da ƴan kai ga Yusuf Aliyu Harinde da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau ta da fatar kuna cikin nishadi da walwala Allah ya sa haka Allahumma amin a makon da ya gabata na yi muku alƙawalin cewar idan Allah ya kamu wannan makon lafiya, za mu ɗaura daga inda muka dakata a inda muke jin irin halin koma baya da al'ummar jihar Plateau suka fuskanta a makarantun primary da secondary. Babban abin jan hankali a nan shi ne, mahukunta a matakin ƙaramar hukuma, jiha da tarayya su sani cewar wannan fa ba shafa labarin shuni ba ne. Zainab Babaji ta feɗe mana biri har jela.
Yana Blues Dawa, PTA Chairman na Area Local Government.
Matsayinku na iyaye, waɗanne matsaloli kuke gani a makarantun gwamnati?
Matsaloli suna nan da yawa, amma zan kimanta kaɗan. Na fari shi ne rashin malamai, na biyu kuma gine-gine. A fannin malamai zaki tarar a wani makarantan, daga shi shugaban makarantan principal sai kila malami ɗaya. To yawanci iyayen yara ne sukan doke nawayan sauran malamin har zuwa masu aikin kaman gadi haka da sauransu. Zaki tarar makaranta malamai ko akwai wanda sun resign, akwai wanda kuma sun riga sun bar aiki saboda su fa ba replacement. To sai kiga yara suna ta wahala, mu kuma sai kiga muna ta kokowa mu samu mu cinkata wannan gurbin. Yawwa, to kin ga musamman kaman mun da muna tarihin akwai rashin zaman lafiyan kwanakin baya wanda ya kawo yawanci sun bar guraren kauyukansu sun koma birni. Wanda dama wayansu mu muka doke su aiki ma, they were not safe, sun gudu sun bare. Yanzu da an soma dan samun zaman lafiya sun soma dawowa. Wasu makarantu da kike samu sun dade tunda aka gina su, gwamnati ta gina su saboda doka wani dan kaman a ce zin suka gyara ba. Wani sai kuma mu muka duba sai mu gina musu kaman abinda yake kira laboratory. Yawwa, don
wurin bincike.
Yawwa, da fasaha da kimiya. To guraren ne mu iyayen yara mun fi bada karfi a kai, saboda gine wani sai in an ka mana kuka ne sai mu ga me za mu yi. Yawwa, in karfin mu ya kai wanda za mu yi ne, to in babu sai mu ci a kawo wanda ɗai ya dan sosota wanda mu iyayen yaran za mu yi a doka nawaya mu yi a madadin gwamnati. To abinda gwamnati kuma ta yi mana kwanakin nan shine maganan kujeru gaskiya sun inganta mana sosai da abubuwa kamar na science. Akwai wanda sun ba mu da yawa, to mun da shike wasu makarantun ba su da lab din, an ba mu amma muna da shi. To a kwanakin nan dai mun ji za su ba mu malamai, so kin sa zato muke, amma muna da farin ciki cewa zai yi haka din.
To amma tunda akwai waɗannan matsaloli a matsayinku na kungiyar wato iyayen yara, me kuke kuma don inganta ilimin ƴaƴan nan namu?
To abin da muke shi ne malamin da muka doka yi da shike gwamnatin bata iya ta ba mu duka ba. To a wannan kin ga ai mukan inganta kenan tunda
eh kukan dauki malamai ku biya su ko
ya? Eh mu ne da noyan biyan su da in ma akwai kaman allowance din da zamu kara musu mukan yi. Wani sai ma mukan samu taimako daga kaman yaran da a ce kaman na local government din wanda suna dan abun hannu, mukan je da kukan mu sune zasu dinga bada allowance, mu kuma muna bada kudin watansu. Eh
to amma tunda yake wannan haƙin na gwamnati ne, duk da yake kai bayanin cewa tana kokari a waɗansu bangare, me ya kamata ita gwamnati din ta yi domin inganta makarantu, inda za a ce ka bada shawara a matsayin uba ko kuma iyayen yara?
To ni shawarin da zan ba dai shine wani sai su duba cikin kauyuka, don wani sai su kan tara ayyukansu a cikin birni, ba su kan duba kauyuka. Mukan so wani sai in ma za su yi a dinga duba kauyuka, ana dan tallafa su ma su sani cewa gwamnati tana tunai da su. Ni shawarin da zan yi ba su kenan.
Wato kana nufin makarantun kauyuka akwai matsaloli kenan?
Akwai, don wani sai akan yi abin saka ka zo ka ga birni kai, saka ji kuma a cikin radio cewa gwamnati ta gina wannan local government, ta gina wannan local government, an dinga kawa ana ajiya waje daya, an dinga kawa ana sa waje daya. Yawa, ba za a shiga cikin kauyukan wanda wasu yaran mun da ba su taba fita ma daga kauyukan ba, daga primary school sun sake shiga secondary school a wajen, kaga su ji kawai a labarai. Amma in zo so daya an sa zuci a ashe akwai wanda nan gwamnatin wanda sun tuna da su ma kenan. Muna fata ne cewa komai zai gyaru mana nan gaba, mu sani cewa muna da gwamnati, fatan mu kenan.
To ya za ka wayar ma jama'a kai duk da cewa akwai matsaloli domin su tura yaransu a makaranta, muhimmancin ilimi?
To yanda na ga ga kaman mu da shike dama rashin zaman lafiya ya dan samu yanzu ne yake farfadowa. Namu shine muna gaya musu su dawo gida yanzu, kome ya riga ya zama kowa dai yana tafiya abinda yake yi daidai ne. Saboda haka muna so su tuna yaran zuwa makarantu, kada bar su a gida ba, a tura su zuwa makarantu tun ma ba musamman yammata, don muna da damuwoyin nan katara cewa yammata ba tura su makaranta sai a bar su a gida, ana tunanin maza ne, amma yanzu mutum ne, ba san ko waye ne zai zama mai wani rana ba. Saboda haka ni ma a gani na yammata ma sun fi kokari fiye da mazan.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa kuwa, za mu daura daga inda muka dakata. Muna miƙa godiya ta musamman ga duk waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham, ni kuma naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
A maza da mata don wajen miƙewa kai
a gaida malamai. Ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Nasiru Yunusa Garko mai Bulo da Usman Shitu Mahuta. Suka ce ana wata sai ga wata. Hakika har-haren da ƴan bindiga ke kaiwa a jamhuriyar Nijar abin takaici ne da Allah wadai. Gana a kwanan nan ne wasu ƴan bindigar suka kai wani hari na kwantan bauna inda suka kashe dakarun Nijar sama da 20. Sannan kuma ba a jima ba suka sace wani bature dan ƙasa Amurka. Kwatsam kuma sai gashi yanzu sun kai hari a wani gidan yari. Ya kamata gwamnati da jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar ku ƙara zage damtse domin kawo ƙarshen irin waɗannan hare-haren na ƴan bindiga da ke neman zama gadangaren bakin tudu. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, faɗan da ba ruwanka ya fi daɗin kallo. Assalamu alaikum VOA Hausa. Mun fara da wannan maganar ne saboda yadda matar shugaban ƙasa Aisha Buhari ta fito ƙarara ta soki gwamnatin mai gidanta. Da yadda shi kuma ya mayar da martani kan cewa aikin matarsa shine girka masa abinci da sauran ayyukan gida. To mu dai al'ummar Najeriya mun zuba muku namujiya mu ga yadda za ta kaya. Fatan mu dai shine Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu, amin. Sako daga Husaini Abba Dambam da Umar Faruk Karasuwa da Sani unguwar Tandar Potoskom. Shi kuma Mansur Almugumal cewa yayi, salam murya Amurka. Gaskiya ya kamata 'yan Najeriya su dubi shawarwarin da uwar gidan shugaba Muhammadu Buhari ta bada game da yadda yake gudanar da mulkinsa da idan basira.
To madalla, kafin in gabatar da koko mu kawo muku shirinmu na ƙarshe, a cikin shirin dare muna so ku kira ku gaya mana ta yadda za a tabbatar da 'yancin addini ga kowa biyo bayan rikici da ya taso tsakanin jama'a da kuma 'yan Shi'a a Najeriya. Yanzu ga shirin namu na ƙarshe.
A yau Litinin ne dakarun Iraki suka kaddamar da gagarumin farmaki da aka jima ana sa ran za su kai domin kwato birnin Mosul mai matukar muhimmanci daga hannun tsigirin Daesh. Wannan farmaki shine matakin soja mafi girma da aka kaddamar a Iraki. Babbar jami'ar hulɗa da ƙasashen waje ta tarayyar Turai, Federica Mogherini, ta ce kungiyar ba ta da tunanin saka takunkumi akan Rasha sakamakon ayyukanta a Siriya. A yau Litinin ta bayyana wa manema labarai a Luxembourg cewa babu wata memba da ta nuna buƙatar yin hakan.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro, abin da ya sa kenan ciki shine a daidai wannan lokaci, sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin mu yi sallama ga ta'aziyya zuwa ga Malam Muhammad Awwal Musa mai inkiya Babangida, saboda suwan mahaifinsu Malam Muhammad Bello Jauro Dundere a ƙaramar hukumar Mawai Balwa da ke jihar Adamawa. Allah ji kansa da rahama, mu kuma ya sa mu cika da imani. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Duka on Hausawa, wadda ya tare gabatar da shirin, da Julie Zaza Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu, da ma injiniya Greg da ya riƙa mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, amma kada ku za ku ɗa ga malaman zauren yau da gobe sun shigo.